أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقولي أن الله مكيدا ساكي هدامه أولا مسلاشي من البركة مسلاشي نقلا دنشي أبرنا كل أجهة جيغاوة أولا مليشي نجوم شاتك وزقوة رمضان الشكالة تدبو إيد دلي حدود 40 دبيون هجر منذ صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 30 wato yini na karshe kenan a wata na hudu a shekara ta 2021 al-safin miladiya. Kamar da muka ji malam ya karanta mana waɗannan ayoyi, wato aya ta 19 da ta 20 da kuma ta 21 a suratul nisa. Yau su ne insha Allah za mu samu mu bi a ci gaba da darussan mu na tafsiri a wannan wata mai albarka. Amma kafin nan ko tambayoyi da suka taru wanda ya kamata a ce tun lokacin magana akan gado aka amsa su, to sun bata cikin kaya sai ɗazu na gansu, ya kamata a yi magana da akan su ba matsala. Wannan ta farko tambayar mai ita yana cewa mace ce ta rasu ta bar ‘ya’ya mata hudu da ‘yan uwa shaƙiƙai biyu amma mata, kawai shaƙiƙai mata guda biyu ko ba sai an ce amma ba, sannan da ‘yan uwa li’abbai maza. Shi ne yake cewa shin shaƙiƙai mata za su iya ture waɗannan liabban ƙwarai da gaske, saboda amma saboda samuwar ya wato ‘ya’ya mata, idan akwai far’i warisin wato abin da shi mamaci ya bari abin haihuwa, in namiji ne to duk ‘yan uwa sun faɗi kowane iri ne, amma in mace ce ya zama kuma akwai ‘yan uwa mata shaƙiƙai, to yi abbai sun faɗi ko da maza ne, an fahimta? Amma idan babu shaƙiƙai to ‘yan uwa maza kuma li'abbai suna ɗaukar matsayin shaƙiƙai su yi ta asibi, sai a ba wannan rabansu ko kuma su haɗu su yi ta asibi. Don haka dai a wannan mahalli ‘ya’ya mata suna da sulusai ne tunda sun kai huɗu, su kuma ‘yan uwa mata shaƙiƙai tunda wancan nisfi abinnan sulusai ne ya tafi, to sai su yi ta asibi, an gane? Shi kuma wannan li'abi sai su haƙura. Yau mun karanta hadisin ta'asibin shaƙiƙai mata tare da banat, ko? Yau wannan shi ne zance. Wannan kuma yana cewa shi dai mai wannan tambayar ta biyu ya ce mutum ne ya yafe wa ‘yan uwansa gadon wajen babansu, amma daga bayan shekara kamar 15 zuwa 20 ya ce a ba shi kayansa. Ai, inda har ya riga ya ba da shi a matsayin hiba, kuma ya tabbata ya bayar da hujjoji da dalilai cewa ya bayar kyauta ko ya yafe baya buƙatar komai, to kuma ba zai nemi wani abu ba. Ai, shari'a ba wasa ba ce. Ai, ba kyautar yara ba ce. Ko? Yau. Wannan kuma yana cewa malam, kamar yadda ka yi bayani a ɗaya daga cikin darussanka na baya cewa jika a bracket yace ɗanɗa yana cin gado a yayin da ya kasance babu mahaifinsa, to malam, idan ya kasance mutum ya rasu ya bar ‘ya’ya maza da mata, amma a cikin ‘ya’yan nasa ɗaya daga cikin mazajen ya riga shi rasuwa, shi kuma ya bar ‘ya’ya maza da mata, shin malam, ‘ya’yan mamacin za su sha makance wannan jikokin nasa daga samun gado ne, ko kuwa su ma za a raba da su, ai ba su da rabo ko misƙala zarra? Tunda dai wato kila abin da ya ɗauke shi wannan tunanin shi ne ganin babansu ya rasu, ko za a ba su? Ai, tunda dai ka ce akwai ‘ya’ya maza da mata, tunda a koda ɗaya ne ya rage namiji to jikoki duk sun faɗi. Yawwa, za ka koda babansu ne ko ba babansu ba ne, inda akwai wani mai rai a lokacin da baban ya rasu to ya yi iskafin duka jikoki. Tambayar sa ta biyu ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a dinga maimaita abin da ladan yake faɗa a lokacin kiran sallah, shin malam me ya kamata a dinga faɗi idan ladan yana yin iqama? Domin malam za ka ji ko responses haka dai rubuta iri-iri a masallatanmu na gargajiya. To, abin da ya zo a sunna, babu wani zikiri na musamman da mutum zai yi yayin da ake iqama. Abubuwan da aka ruwaito ba su inganta ta fuska wato ingantacciya karɓaɓɓiya a gun malamai ba, irin idan ladan ya fara Allahu akbar Allahu akbar, duk sai masallaci a ɗauka Allahu akbar Allahu ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan gaskiya ba a ruwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai suna yin haka ba. Hakanan kuma an ce kad qamati salat, sai aqama Allahu wa adamaha, duk bai inganta ba. Shi wannan akwai riwaya amma bai inganta ba. Bata inganta ba, don haka sukuti da yin shuru kawai shine tunda shi abinda ya shafi azkar da addu'o'i in dai ba addu'a ce maftuha da mutum zai yi akan bukatunsa wanda zai iya yi a koyaushe ba in dai zikiri ne kuma lahu munasaba wanda yake da munasaba to la yuqalu ar-ra'in labudda an yakuna ma'thura duk zikiri inda yana da wata munasaba to ba a yin sa sai idan ma'thuri ne an ruwaito shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam na uku ko ta uku tambaya sai ce malam mace ce ba ta da lafiya tana kwance har aka yi sallar magriba da isha'i bayan ta ji dama dama sai ta tashi za ta yi sallah sai ta tarar al'adar ta tazo shin malam ya za ta yi da wannan sallolin to idan dai dama a ka'ida ita ce in mace sallah ta kama ta kuma kafin lokacin ta ya fita gaba daya sai jini ya zo mata ko da kafin lokacin ya fita da gurgudan raka'o'i kamar da malami ya risala mai ambata kamar raka'a biyar kafin alfijir ya keto domin fitowar alfijir shine ƙarshen laruri na magariba da isha yawwa to idan jinin haila ya zo mata akwai lokacin yayi a iya samun raka'a biyar to magariba da isha'i din duka ba za ta yi ba tunda lokaci ya samu a cikin mana akwai lokaci mai fadi amma kuma jini ya zo mata kun fahimta yau ba kamar tsarki bane lokacin tsarki shi ma haka ne raka'a biyar kafin faduwar rana raka'a biyar kafin fitowar alfijir in za a same su to za ta rama azhar da al'asr in tsarki ya zo mata kafin faduwar rana ko kafin fitowar alfijir to haka nan idan ya zama cewa tsarkin ne ya tafi wato haila ta zo a wannan lokacin in dai da fadin lokacin da za a samu har sallolin nan biyu to ana daukar jinin ya zo mata ne a lokaci cikakke na sallah don haka sallar ba abinta ba za ta rama an gane amma inda a ce sallar azhar ce da la'asar ba ta yi ba baccin ya kama ta kuma ba ta farka ba sai isha'i da ta tashi za ta yi azhar da la'asar ta rama sai ta ga cewa jini ya zo to azhar da la'asar din nan ana binta an fahimta amma magariba da isha tunda jini ya zo a lokacinsu to babu su a kanta ya bayyana wannan na ɗayan na ƙarshe ke buƙatar addu'a ne cewa bayan haka da Allah ina neman addu'ar malam da ta ƴan uwa musulmi a kan wata buƙata da ta taso mini Allah ya ƙara kowa ko ya saka wa kowa kai ko da alheri da albarka to da kai da dukkan ƴan uwa masu buƙatar addu'a da dukkan mumuma muna fata Allah mu kike karbi addu'o'in mu Allah ya biya maka wannan bukata taka Allah yayi maka damuwarka Allah yayi mana dukkan mu baki daya barakallahu fik to mu je wannan ayoyi da muka karanta yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarifun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يا قوة أن دسك بعد قسكيا سك الإيمان لا يحل لكم بحلت بغليك وأن هنيا سيدة قسين هنيو إن الله سبحانه وتعالى كان تبتد أبو تيوى حرامني هو أشي لا يحل ko a ce hurrima alaikum ko hurrimat yawa ko kuma ijtanibu duk alfaz ne na nahi malamai da daliban ilimi a usulul fiqh duk sun san wannan haka yana cikin muharramat gare ku an tarifun nisaa karha ku gaji mata bisa tilas abin nufi anan Allah subhanahu wa ta'ala nan yana ibtalin yana bata wani abu ne da ake a zamanin jahiliya idan mutum ya mutu kun ga nan kamar bayan Allah madaukaki ya yi mana magana akan haƙoƙin mata da marayu kuma aka zo zancen gado to daga cikin lamarin da ya shafi gado bayan nan sai aka yi mana zancen haramcin zina da kuma yadda ake tabbatar da shedu a kanta to dan kuma sai ya zo mana zancen shin daga cikin abin da ake gado mata ma ana gadar su wannan wani aiki ne da jahiliya suke yi suna gadan mata amma gadan matan nan ba irin ba wai gado na dukiya ba kamar a maida su bayi ba haka ake nufi abinda ake nufi al'ada ce sananniya a jahiliya kafin zuwan musulunci da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai rahama idan mutum ya mutu sai ƴan uwansa su gaji matan ba wai a matsayin bayi ba sai wannan ya ce to wannan mata da aka mutu aka bari ta dawo ƙarƙashin wani shine mijinta kamar gado yau ba tare da wani daurin aure ba kawai sai a ce to shikenan tunda dai wansa ne ya mutu to ai kanin kawai sai ya dauka sai a dauke ta sai a sa a dakin kanin tunda wansa ya mutu ko wani baffansa ko dan baffa ko kowa dai daga cikin dangi sai dauki matar ta koma dakin sa ba daurin aure ba komai to Allah madauki sai yake ibtalin wannan ya bata shi ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ja wannan abun tunda yanzu kun yi imani shi yasa ma aka zo da nida'i da sunan imani yawa wanda yake tuna ce yake tuna wa musulmi cewa wannan doka da za a sa an sa ta ne akan ku saboda kasancewar ku mu'minai irin abin da ake yi na da to yanzu ku mu'minai ne ku daina shi la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha karha nan bi satilat abin nufi malan nan zai gaya mana in mun zo karanta sharhin sa ko tafsirin sa nan cewa mafhumul mukhalafa na wannan karhan din shine idan suka yadda suka amince a iya yi musulman mun suka ce a ba haka ake yi wannan bayani ne liwaqi'ati aini yawa bayani ne liwaqi'in waqa'a cewa ga wani abu da ake yi tunda dama can suna yin wannan abun ne su gaji matan a matsayin tilas to shine ake gaya musu wannan abun an hana shi an yi ibtalin sa kar a sake amma ba mafhumi bane cewa in ta yadda to a dauko ta a sata a dakin wani ko ba a daura aure ba wannan babu shi dole in ma za wani zai aure ta a cikin dangi to na farko za a duba da yanzan idda da fitar ta daga idda da neman yardarta ta amince da kuma aqdun sahihi sannan a kulla daurin aure ba kulla aure kamar yadda dai ake daura aure don an yi wannan shine za ta zama ta halatta gare shi ba haka kawai a gada ba zamu zo dai karin bayani kan wannan cikin abin da malam ya ambata wala ta'duluhunna kar kuma ku yi musu adlu ko hana su haƙoƙin su ko hana su aure shine adlu mun yi wannan a suratul baqara can baya ko yawa kar ku hana su aure ku hana su haƙoƙin su litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna wannan kuma wata mas'ala ce daban ba akan waɗancan cewa matan ƴan uwanku ku yi musu adlu zancen idan mutum ya baiwa matarsa wani abu na dukiya an daura aure to kuma sai ya hana ta haƙƙin nan ko ya ƙi sakin ta dan ta auri wani dan ya samu damar da za ta yi iftida'in kanta da dukiya sai ce a to shikenan tunda dai kin mutsu ke kike so mu rabu to sai ki kawo wani abu ko daidai sadakinsa ko sama da sadaki ko ƙasa da sadaki kaga dai ba'dhi ma ataytumuhunna to wannan shi ma Allah madauki ya haramta wannan mun yi a baya a suratul nisa'i suwar na wannan ablun da kuma yadda yake zama a jahiliya da yadda suke yin sa da kuma yadda Allah madauki ya bata shi yace illa an yati nabi fahishatin mubayyina ablu yana halatta ne kawai idan mata ta zo da zina ko wani abin da yake alfasha bayyananniya duk wani mummunan aiki sawa'un zinan ce ko ba zinan ba ko kuma abin da zinan ma za ta shiga ƙarƙashinsa saboda umuminsa ma'ana duk wani laifi babba zina da ba zina ba wanda matar ta zo da shi wanda mijin ba zai iya daurewa ya ci gaba da zama da ita ba to ko ya sake ta ko kuma in ma yayi azlun dan ya karbi wani abu ta fansar da kanta ta rabu da shi babu laifi in azlu a irin wannan surar ma'ana in ita ce mai laifi an fahimci wannan sannan yace wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su ta aure bil ma'rufi بما تعارف عليه الناس وأثبته الشرع شيني معنى بالمعروف أن أنهل أبين دا متاني سكسني الآدر سو أذا من تكيوا تيوا وانن أبن الهيريني سنوكما شريعة تتبت الدشي دولة سيدة أقويدا شين شريعة يو معروف نمبا وكو إيا أبين دا شريعة تسنيبا أبين دا الآدر أولي دا رايور متاني تيدد شي كما شريعة تتبت الدشي yawa idan al'ada ce da shari'a ba ta yadda da shi ba to ba ma'rufi bane an gane yawa duk abin da shari'ar kuma ta tabbatar ma'rufi ne in kuma al'ada ta tabbatar da abu shari'a ba ta hana ba babu dalilin haramta shi to a bar shi ai aiki da shi an gane yawa a babin aure wannan abin shi ake fassarawa da ma'rufi in ba kuma ta ba dai kuma wannan shi ma mun yi shi a baya a lokacin da muka karanta tafsirin suratul baqara sannan Allah ce fa in karihtumuhunna in kuka kisu ma'ana idan akwai kiyayya tsakanin miji da mata Allah ce fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira to tayufa mutum ya ki abu sannan ya zama akwai alheri da Allah ya sa a cikin wannan abu ma'ana nan ana nuna ko akwai kiyayya tunda an kulla aure wani abun ka daure kai hakuri da shi in ka daure kai hakuri da shi muddin dai juriyar rashin soyayyar zai iya samuwa akwai zaman da in ba soyayyar sam ba shi da dadi gare a rubu wani kuma in ba soyayyar in hakoki za su samu in wani bangare zai iya hakuri to ai hakurin maimakon alalata aure musamman akwai zuriya a ciki to hakurin shi yafi dacewa shine abinda Allah ke nufi fa asa an takrahu shay'an tayu ya zama cewa ku ki wani abu wa yaj'al Allah fihi khayran katira kuma Allah ya sanya wani alheri mai yawa a cikin sa Allah sai arzuta ku da dan da zai zama rahama gare ku ku biyun a gaba ɗayan ku ko makamancin wannan sannan yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin in ku kun so ku musanya mace ne a wurin wata mace ma'ana ku saki wata matar ku a wuri wata matar wa ataytum ihdahunna qintaran kuma kun baiwa ɗayan su wato kowace ɗaya da za ku aura kun ba ta qintaran dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'a to kar ku karɓe dukiyar nan da kuka ba su ana kar a zalunci mata a karɓe sadakin da aka ba su zamu zo dai mu magana akan wannan haƙƙin fima ya ta'allaqu bi cikin abin da ya shafi al'adar mu ta Hausawa ta inda zaka ga sadaki ba shi da wata kima ba shi da yawa ba shi da daraja amma an kashe madudun kuɗi a kaya da makamantansu yau to waɗannan irin abubuwan zamu zo dai mu magana akan menene ya kamata mutum ya lura a ciki Allah ya kyauta mana wasu kuma dama mun tattauna su dai a baya a harkar suratul baqara da yake nan ma akwai waɗannan matsalolin an tattauna to Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina yanzu kwa karbi wannan abin da kuka ba su na sadaki ko dukiya ya za a mutum ya dauki dukiya mai yawa ya ba mace sannan ya zo ya kwace buhtanan bisa kirkiran ƙarya wa ithman mubina da kuma sako wanda yake bayyananne wa kaifa ta'khudhunahu ya za a ku karbi wannan dukiya da kuka baiwa mata waɗannan ayoyi suna cikin manyan ayoyi na tabbatar da haƙƙin mata bal suratul nisa'i baki ɗayanta idan da musulmi sun fahimce ta yadda ya kamata kuma suna aiki da ita wajen zama da matansu wallahi babu wani wanda zai zo musu daga ƙasashen yamma ko ƙasashen gabas ya zo ya ce ana danne haƙƙin mata don haka har a kafa wata ƙungiya har ma a iya jin labarin ta wai ƙungiyar neman haƙƙoƙin mata duk wani haƙƙi da ake so babu wani abu wanda Allah bai yi kafalar sa ba bai dauki nauyin sa ba a cikin suratul nisa da kuma sauran dai wurare a cikin alqur'ani duk Allah ya bayyana su yaya za a ku karbo wani abu na dukiya daga gare su wa qad alhali kuwa afda ba'dukum ila ba'd sashin ku ya kwarara zuwa ga sashi wannan shi ma yana cikin lafuzin da muka yi magana a kansu kwanaki ana kinaya da su akan saduwar namiji da mace shine afda yau shine ake cewa ifba'i yawa kwararu juna su kwarara da junan su ya za a yi bayan kun yi duhuli an sadu da juna sannan kuma ku zo ku mai da rayuwar su abin takeici ku karbe musu dukiyar su wa akhadna minkum mithaqan ghaliba bayan ku matan nan sun karbi alƙawari mai ƙarfi daga wurin ku alƙawari mai kauri mai ƙarfi wato ƙarfan da bai kamata a ce an warware shi ba alƙawarin wanne alƙawarin daurin aure alƙawari na ci da sha ciyarwa kai da shayarwa da tufatarwa da bada wurin zama da dukkan haƙoƙin aure waɗanda namiji ya ɗauka a lokacin da aka bashi auren mace yaya za a yi ku karɓe wannan dukiya alhali ku ga irin alƙawarin da aka karɓa wannan ma'anar waɗannan ayoyi nan a dunƙule mu je mu karanta abin da malam Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi ya ambata a tafsirinsa yana cewa kanu fil jahiliyyati mutane sun kasance a jahiliya larabawa idza mata ahaduhum an zawjatihi in dayan su ya mutu ya bar matarsa ra'a qaribuhu ka akhihi wa ibn ammihi wa nahwihima annahu ahaqqu bi zawjatihi min kulli ahad ra'a qaribuhu in mutumin nan ya mutu sai wani dangin sa kamar dan uwansa wa ko kani wa ibn ammihi ko dan amminsa wani a wuhi ma da makamancin wannan ya ga annahu a haƙo bi zaujatihi ai shi ne ya fi cancanta da matan nan ta ɗan uwansa da ya mutu in kulli ahadin fiye da kowa sai ga dan me za a batta wani ya je ya aure ta bari a batta dai a cikin gida to kuma ba wai ana nufin a batta ta idda sannan in ta fita daga idda a ɗaura aure ba haka suke nufi ba haka kawai sai a ɗauko ta sai a sa a ɗakin wannan haka suke wannan ƙazanta a jahiliya wa hamaha an gairihi ya tsare ta daga wani ya zama cewa shine mai kiyaye ta mai bata tsaro ya hana wani ya zo ya aure ta a habbat aw karihat ta ki ko ta so yawa da santa da kinta haka za su yi mata fa in ahabbaha in ya so tazawwajaha ala sadaqin yuhibbuhu dunaha wani sai sai in shi yana so to zai aure ta a kan sadakin da shi zai faɗa ba ruwansa da ta yadda ko ba ta yadda ba to duk wannan yana daga cikin kurhan din nan yawa tunda dai mace ce da wani ya aura kun ga ta zama me bazawara bazawara kuma tana da haƙƙin a tattauna da ita wajen abin da ya shafi sonta da kinta da kuma me za a bata menene sadaki da sauransu yace wa rubbama mamtana min tazwijiha wani ma sai ka samu cewa yake aurar da ita zuwa ga wani wannan shi ma shi ne mene abunu shi ne abunu ya ƙi yadda wani ya aure ta yawa hatta tabdhula lahu shay'an min mirasi qaribihi har sai ta ɗauki wani abu na dukiyar da ta gada daga ɗan uwan nasa sai ya karba sai kuma ya batta ta aure ko ga wannan shi ma ya shigo cikin wannan ma'ana ta wala ta'buluhum litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna duk da dai anan abin da shi zai karba wannan dan uwan mamaci ai laysa min ba'd ma ataha huwa domin allazi ataha huwa qaribuhu allazi mata kun fahimci abin ma'ana wannan in yace zai karbo wani abu ma daga wurin ta ai ba shi ya bata ba yawa to mu je da sai ce wa kana ar-rajulu aidan aywa aw min sadaqiha ko wani abu na sadakinta yace wa kana ar-rajulu aidan ya'dulu zawjatahu to wannan shine wanda muka ambata daga cikin al'adar jahiliya shine mutum ya hana matarsa haƙƙinta ko ya hana ya ki sakinta ta auri wani allati yakunu yakrahuha wanda yake kinta liyadhhab bi ba'd ma ataha mutum ne ya auri mace yana son ta a farko sai kuma kiyayya ta zo da baya son ta dinnan tunda ya san ya kashe kuɗi da yawa kuma ya san in yace yayi saki to yayi hasarar dukiya to sai ce ashe ba zai saki ba sai ta gana mata azaba ta shawuya ta nemi saki yaki ta ga yawa mutanen gidansu a ki kulawa yace shi ba zai sake ta ba har sai idan ta mutsu da kanta sai ta ce to shikenan me kake so ne sai dukiya yake so sai ta fanshi kanta ko ai kulli da wannan dukiya ta bayar mun sani akwai fi abin nan iftida'i da zata yi ko kuma da sunan kulli to sai danye wannan ya samu wannan kudin shi yasa yayi mata wannan ablu to wannan shi ake cewa ablu yawa kin ba ta haƙi da kin sakin ta domin ta fanshi kanta bisa dukiya an gane shi ake nufi da mene ablu ba ajlu ba ba dalu ba ce bad ablu wala ta'dhuluhunna yawa فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال ذاك في الله مدوكي يهني أكن وأنن حالا يباكي تنسو إلا حالتين في حالي بيو سوكو سكا حالتا إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول إن إتتذابه تيد ذات أولي dan uwan mijin nan nata al-awwal na farko kama huwa mafhumu qawlihi kama yadda yake wannan shine mafhumin fadin sa da yake karha wannan shine ne muku ishara ta zu cewa wasu malamai sun ce wannan la mafhuma lahu li'annahu bayanun liwaqi'a domin bayani ne na waqi'a don haka ba mafhumi amma malamin yana ganin akwai mafhumi ma'ana kenan idan ta yadda duk da cewa zancen malamin din daidai ne tunda yayi zancen aure anan ko ba haka ba in aure ne dama ai ba matsala in an samu yarda in ta yarda aure za a zauna a kulla shikenan amma irin gado na da ko da yarda ko ba yarda shari'a ba ta yarda da shi ba kun gane daga in zancen dan haka zaka iya jami'i da maganar malam da maganar sauran malamai cewa in abin da ake nufi da wato mafhumul mukhalafa na karhan cewa samar da yarda yardar ana nufin ta aure to yi ya halatta ta yarda ta aure shi sai aure amma ana nufin yardar da ake nufi a ɗauke ta kawai a sa ta a ɗakin wani to wannan bai halatta ba ko da yarda ko babu yarda an fahimta insha Allah yace wa idza ataina bi fahishatin sura ta farko kenan sura ta biyu ko hali na biyu da ya halatta ayi wannan aure ko ai mata ablu idza ataina bi fahishatin mubayyinatin kazzina wal kalamil fahishi wa adiyati hali zawjiha idan matar tazo da wata alfasha bayyananniya kamar aikata zina idan ku aka ce mutum matarsa tana zina ai babu magana sai a sallamu juna sai a hakura da juna yawa wal kalamil fahish ko magana mummuna kamar zagin iyaye matar da za ta zagi iyayen mijinta ko ta cutar da mijin da wani abu cutarwa ta kiyayya dan ka san ana samun irin waɗannan halaye kaga wata ba ta san mutum kuma ba za ta faɗi ba ta san sa ba sai ta gana masa azaba da cutarwa da mugunta iri-iri ana samun matan da suke irin waɗannan wani lokaci saboda ƙuruciya a farkon aure wani lokaci kuma saboda dai tsabar kiyayya ko an bata wanda bata so da makamancin waɗannan abubuwa suna faruwa to waɗannan halaye biyu su ne halayen da suka halatta ga muminai su yi me su yi aglu yawwa aglu zai iya yiwuwa idan akwai wancan hali ma'ana idan tana alfasha ko ta yi wata magana mummuna ko makamancinsa a tilasta ta tafanshi kanta ɗin yawwa ko kuma yace fa innahu fi hadhihi alhal yajuzu lahu an ya'bulaha ka gani uqubatan laha a irin wannan hali ya halatta gare shi yayi mata ablu dan ya zama uquba gare ta ala fi'liha akan wannan aiki nata litaftadi minhu dan tafanshi kanta daga gare shi idza kana adlan bil adli in ya zama adlun da aka yi da adalci ne kun da fahimci wannan matsala a al'adar mu a Hausance akwai azlu kun san wannan azlun ana yi ba wai da sunan sa ba ana yi mana mutum yana baya san mata ya ki sakinta sai ya azabtar da ita dan ta fanshi kanta ya samu kuɗi ana yi kuma ana yi yawa amma dai ba ta cikin wata al'ada sananniya ta Hausawa yawa musamman mu da ma sakin abunmu ba wani wahala ba ne wanda alfahari ma zai yi sakin kawai ba ruwansa wani an yi ce an rena shi da bugun kirji shi ba a isa a yi masa haka ba a gidansa kawai ya ce da ki ya saka wani kuma yana tunanin tunda kuma dama galibi ba wani kuɗi ake kashewa mai yawa ba wajen auren musamman a da amma a yanzu za ka ga za a kashe kuɗin da yawa sannan kuma a zo ana yin wata sura ta azlu din tunda dai yanzu mutane sun waye da al'adun ƙasashe daban-daban da al'ummomi daban-daban wasu al'adun duk sun shigo mana to amma dai shari'a ta gama mu baki ɗaya ta game mu kowace irin al'ada ce taka to shari'ar musulunci ita za ka bi cewa kar a yi azlun mata sai da irin wannan dalili ɗin to irin waɗannan al'amura da za ka ga an baiwa maza dama su yi shi ne akan samu wasu mazan su yi abusing abin su yi abin da yake wuce iyaka ne na zalintar mata ka ga wani ba zancen ma azlu ba a'a shi ƙuntata wanda yake yi da duka da komai da cin mutunci da gori kuma da ambatar cewa in kin isa ki kaza mu ga abin da za a yi waɗannan duk ba abubuwa ne da suka dace ba a same shi daga mutumin da ya auri mace bisa soyayya Allah ya kare to sai kuma Allah ya ce sun maqala na imani yake cewa sun maqala sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma ku zauna da su zamantakewa ta alheri abinda aka sani shine daidai urfan wa shar'an urfan mimma ta'arafa alaihi an-nasu abinda mutane suka sani daidai ne a al'adar mutane al'adar da bata saba wa shari'a ba kuma shari'a ta tabbatar da ita ko nassan ko kuma sukutan kun gane wannan al'ada ta aure da zamantakewa wanda shari'a ta tabbatar da ita nassan au sukutan yawa ko a ambaci al'adar a tabbatar da ita ko kuma ya zama an yi shiru a kanta ba a ce ta saba ba domin asali a al'adar mutane a babin tasarrufat ko na dukiya da sauran abin da ya shafi al'adu sun halatta in ba ibada ba ce sai fa abin da shari'a ta yi nassi a kan cewa bai halatta ba harkar aure a babin me ibada ce ko mu'amala akwai biyu a ciki akwai janibin ibada a ciki akwai janibin mu'amala to nan zancen da muke ainihin mu'amalan ne tunda a babin ishra ne al-ishratu az-zawjiyya a babin mu'amala abin da shafi ibadar shine yarda da yin auren saboda istihbabi ne na shari'a hanyar tabbatar da auren hanyoyi ne na shari'a aqdi sahihi da sharuɗa da sauransu wannan a bangarorin abinda Allah ya umarni a yi ibada ce sannan kuma ita kanta al'ada in an samu umarni a kan yin wani abu to yinsa domin bin wannan umarnin domin a samu lada shi ma ya tashi daga al'ada ya zama mai ibada da haka ko da mu'asharar ce akwai ibada a cikinta wannan wani abu ne da muke misin ɗinsa da yawa muke hasararsa nake so in ce muna hasarar wani bangare na samun lada a zamantakewarmu da iyali daiwa daga cikin masu gida suna ɗaukar zaman da suke da mata da haƙƙoƙin da suke ba su wani nauyi ne da shari'a ta ɗora musu da ƙyar suke yinsa da yarfa gumin goshi da hancini da fushi da ƙunƙuni da nagaji da ƙoƙarin ina ma za a ɗauke wa mutum to waɗannan abubuwa kuma suna sa mutum ya hasarar ladar aikinsa amma in za ka yi cefa ne ka tafi kasuwa da niyyar ka zo ka ci da iyalinka ka samu lada to ibada ka yi an fahimci abu yanzu muna hasarar wannan ladar ko ba mai
da yawa muna hasara wannan lada. Shi yasa niyya da ma kamar da malami suka faɗa niyya me ma'anar niyya tamyizul adati min al ibadati ko tamyizul ibadati min al adati ko ɗaya daga cikin ta'rifat na niyya ce bambance abin da yake ibada da abin da yake al'ada to niyya tana tahwilin komai na al'ada ya iya komawa ibada yanzu kaga wahalar da kake sha yanzu kaga mutum yayi tagumi hankalinsa ya dugunzuma ya rasa inda zai sa kansa duk bakin cikin rayuwa sai me ya faru wallahi ya rasa yadda zai kaza da kaza shi wannan sai kaji ma wannan ya shi wallahi da damar da za a dauke masa nauyin iyalin nan ma shi da ma ya huta ma wallahi bayan da a ce ya nemi ladan Allah ta hanyar nauyin iyalin nan da yake yi da ya ji daɗi da ya more duk abin da zai saya musu wallahi ko ruwan sha da za su sha dan silifas da za a sa kai niyyar samun lada a ciki kaga irin yadda Allah zai tara maka lada a zo cefa ne da sayan naman miya da sayan onga da za ka saya magi na naira nawa ake saya yanzu 20 ko wani biyar da za ka saya a dan jefa shi a cikin tukunyar miya wallahi in kai niyya mai kyau wannan sai ka samu lada a kansa amma in ka zauna kana kunkuni kai ka gaji wallahi dama kaga mutum ana tambayar sa ya iyalan sai ce to wallahi muna ta fama da su wai muna ta fama da su in an masa zancen ko irin tsokanin nan a ce ana tsokanin sa to ya za ka yi karin ai wallahi shi ne wai wannan ta yanzu ma da za a raba biyu a sauke masa ko ba ka wuce faɗa ba wai mai mata ɗaya sai ce wai da za a raba biyu ma a sauke masa rabi shi da ya huta saboda duka muna kallon abin ne a bangaren wahala ba ma kallon sa a bangaren na farko akwai wajibi shar'i shi kuma duk abin da yake wajibi ne to yin sa dama akwai lada akai duk abin da yake wajibi ne in kai shi akwai lada an fahimci abu to amma kuma sharadin sa ayi niyya sallah ba wajibi bace in kai ba niyya akwai lada to haka ciyar da iyalinka ma wajibi ne kai da niyya sai ka samu lada a ciki kar ka dauke shi wata wahala da wata azaba da kake neman wani ya zo ya sauke maka ita to sai kai hasarar lada da yawa Allah ki yashe mu to sai sai mu'ashiruhun bil ma'ruf yace wa hadha yashmalu al mu'asharata al qawliyata wal fi'liyata wal mu'ashara anti mu'ashara mufa'ala a larabci ai kun san wannan babu ko abinda ake gina shi a wannan wazanin a larabci ba ta bangare ɗaya yake ba tare da cewa a wannan babin akwai abin da yake zama ta bangare ɗayan akwai kuma abin da yake zama ta bangarori duka amma duka ma'anarsa a baiwa juna haƙƙi namiji ya kula da matarsa ya kula da haƙƙinta ita ma mata ta kula da mijinta ta kula da haƙƙinsa ويكون من ثلاثة أوجه وانا هنا كسن شاتا فسكا القولية والفعلية والبذل البذل يوا دا أخي أبوبو بعد حكي دا زمن تكيوا تهنير مغانا يزما تكانون كدا ما ترك مغانا تي تدادي مغانا با تزاجي با با تتم متنسي با با تتم متنسي با تتم متنسي إيا ينتا ita ma kattace mutuncinsa kattace mutuncin iyayensa lafazi mai sauki mai taushi mai tausayi da kauna da soyayya ina ce su ne suke son junansu da ana wani abu da sunan soyayya ko ai ta aika wasiƙu ai ta text ai ta meye to kuma daga an zauna yan kwanaki kaɗan doshin ya ƙare sai kaga kuma an juya da ƙyar ake faɗin I love you ɗin a hankali a hankali tana sanewa tana sanewa tana sanewa tana sanewa har a kai shekarun da sai ai wata goma ba a faɗa ba sai kaga an manta ma wata ran ma sai ai shekaru mutum bai faɗa ba bai gaya mata kalmar yana santa ba ita kuma wannan kalma ta tana kana santa duk shekarun mace in ka gaya mata sai ta gyara zama ko haka ne duk ko shekarar ta 70 kana faɗa sai ta tuno da sai daga ashe dai wani har yanzu ina nan a zuciyarsa kuma mace a duniya wallahi in kana son ka ci nasara akan zama da mace wallahi ka iya wannan hakurin da fadin wannan kalmomin masu dadi da dan wasan nan amma in kullun ka ce wai kai ne mai gida sai an bi ka da wani daura fuska da shan kunu duk bai amfani wannan ai in kuka yi wannan rayuwar ka saba da kai a matsayin miji an yi duk abin da aka yi na rayuwar miji da mata to kuma wannan kurjini za ka yi mata me yayi za ka ta tsorata a gunka zai dai duka shi ne ta san kafi karfinta za a iya kaiwa duka wannan kuma ba ɗabi'a ba ce ta ɗan adam mai hankali a ce duka ya shiga tsakaninsa da mata wannan zancen hankali ne ma ba zancen bin shari'a ba za ka dai abinda Allah maɗauki ke gaya mana a nan mu'ashara bil ma'ruf al-ma'rufu huwa menene ma'rufi kamar yadda muka ambata ma ta'arafa alayhi an-nasu wa athbathahu ash-shar'u duk abinda mutane suka saba da shi a al'adar su daidai ne me yasa nake kawo wannan saboda mutum kada ya dauka idan mutum musulmi ne dole rayuwarsa sai ta koma al'adar larabawa ba haka ake nufi ba akwai rayuwar larabawa da al'adar su ce har yanzu suna yi mu ba ma yi to mu kuma akwai al'adar mu da su kuma ba sa yi to al'adar da take al'adar mu in shari'a bata zo da nassin da ya haramta ba an gane to mu yi kayan mu an fahimci abu amma in akwai nassi da ya haramta akwai ko kuma akwai ko da ba nassi akwai dalalat shar'iyya iqtadat hurmataha dalilai ko abubuwa na shari'a hujjoji da lalatul alfazi isharat tambihat da wasu abubuwa ko kiyasi ko wasu abubuwa da za su nuna cewa abu kaza akwai rashin adalci a cikinsa domin duk abin da yake akwai rashin adalci to ai ya tashi ya koma mai ya zama haramun duk abin da yake akwai rashin adalci sunansa haramun sunansa zalunci da haka ku gane ba kowace al'ada ba a'a al'adar da ba ta saba wa shari'a ba shari'ar kuma ko da nafsi akai ko ba nafsi in dai shari'a ta zo da abu al'adar bahaushe ta saba me za a bi shari'a za a bi to in ko ba a saba ba to al'ada ce kayanta al'ada ita ma ana karɓarta bal akwai inda ma ake kafa hujja da ita wajen karɓar hukunci da shaida da makamantansu harkar ciniki da sauransu to a aure bahaushe ko kowace al'umma suna da al'adunsu duk al'adar da bata saba ma shari'a ba to a bar ta mutane su kayan su kun gane wannan to wajen zamantakewar gidan haka ne yanzu akwai wasu abubuwan na al'ada mu a al'adar mu namiji ne yake yin su ko abun larabawa kuma zaka ga mace ce take yi ko wani abun abun su mata ne suke mu abun mu kuma maza ne suke to wannan in ba shari'a ce ta ce wane ne mai yi ba to a bar shi ba laifi a yi amma kuma in aka samu wahala aka gagare yi ba laifi bane in an haɗu an cuɗe ni in cuɗe ka an yi abin don maslahar tawaye duka ta mace shi yasa wani lokaci nan ba ina zancen abin da ya shafi al'adun ko aure kaya da sauransu ba nan muna zancen mu'ashara ku gane zancen kaya da kafin ai aure da sadaki ba wannan muke magana wannan wata magana ce da ba amma a wajen zamantakewar ita kanta wane ne ke ɗaukar nauyin haƙƙi kaza yanzu ka karanta littafin fiqh musamman mazhabar malikiya akwai abubuwa da zaka ga ana ɗaukar su kamar haƙƙin miji ne yayi sai ka ji an ce ma ai ba ma haƙƙin miji bane yayi mace ce za ta kanta amma babin ihsani da kyautatawa da neman ƙaunan nan da soyayya sai mijin yayi sai kuma a zauna lafiya yanzu har kuɗi akwai malamin suke ga kuɗin magani mace ita ce za ta ɗauka yan kanta ba miji ba yanzu kai maza suka samu wannan yanzu ai wani daɗi zai ji cewa dama kawai ya tura ta asibiti ba ruwansa to kuma akwai buƙata akwai tausayi yawwa akwai tausayi ka duba raunin mace yanzu iya ma a yanzu ma ya aka ƙare ka yadda kana ɗaukar nauyin ma ya ka ƙare wani ta zo ta ce ƴaƴanta biyar ita ba ta da lafiya malaria ƴaƴan su biyar kowa malaria wani ga typhoid wani ga meye aka je asibiti kuɗin yin test da za a yi babu ya jefa mata 500 ya fita da kudin babur a ciki da kudin ganin likitan a ciki da kudin magani ta sa ayyan a gaba ta rusa kuka ta aika gidansu a taimaka wadannan abubuwan fa suna nan suna faruwa tsakanin mu ya kamata a kula da shi in mutun yana zaune da mace wallahi ba magana sai ta haka kawai sai abin da ya ga dama ya mata ba haƙƙi ne yadda ka dauko ta daga gun iyayenta to ka girmama zama da ita da dukkan mutuntawa da sauransu haka nan ita ma a gefanta wajibi a tarbiyantar da ita a nuna mata ga abin da yake wajibi a kanta ga abin da yake wajibi a kanta to mu'ashara dai babinta mai fadi ne malamai har rubuta littattafai suka al-Imam an-Nasa'i yana da littafi Ishratun Nisa'i da ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kutubus sunna ga sunan littattafai da yawa an rubuta Ishratun Nisa'i musamman yadda mu koya daga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da matansa da irin hakurin da yake da su da irin yadda ya mutunta su yake karrama su kuma su ma suke karrama shi duk waɗannan abubuwan za mu koye su a ciki to nan shine abin da dai Allah yake magana akai subhanahu wa ta'ala fa ala zawji wajibi ne akan miji an yu'ashira zawjatahu bil ma'ruf min as-suhbati al-jamila wajibi ne miji yayi zaman rayuwa da matarsa bil ma'ruf ta hanyar ma'ruf wanda muka bayyana ma'anarsa min as-suhbati al-jamila da zama mai kyau shi kansa zama mai kyau din ba zama na kunkuni da kosawa da fushi da hancini da wani kaga saboda tsabar baunin yayi fadi har zaman a zauna a falo ɗaya ma ya gagara ba ta sansa baya santa haka da kyar ake hakuri da juna wani duk ba a so ayi kokari ayi hakuri a samu as-suhba al-jamila da mutane wallahi sun san muhimmancin zamantakewa da mata da mun rufe majalisin nan da muke matsawa sai mun zauna a majalisi kun gane majalisi a na san kun sani ai ba na jin akwai garin da yake girmama majalisi irin Birnin Kudu ko akwai tsakani da Allah har mun mutu haƙƙin abubuwa da yawa akai musamman abu ɗaya da ya damun kullum na samu dama sai na faɗa wallahi shine kin zuwa masallaci da yin sallar jam'i a majalisi wallahi sabawa sunna ne wannan abu sai na rantse akai sabawa sunna ne in an yadda da sunna dan Allah daga yau kowa aka kira sallah a masallaci ya kyale ustazin gindin bishiyan nan ya tafi masallaci ya samu cikakken jam'i da lada 27 wannan ko wallahi akwai kokonto akwai raba kan jama'a akwai kin sunna wannan tabbas kin sunna ne ku hakuri ko za ku ji haushi sai na fa yau kin sunna ne mutun yana ji ga masallaci amma ana zaune a gindin bishiya ko masallacin wani ko taku 100 bai kai zai taka ya shiga masallaci kace kake zaune cikin jama'a ka samu rahama ka samu jin kai da Allah subhanahu wataala amma mun dauki wannan al'adar in ka biyo wani titi daga cikin manyan titunan nan daga bakin titi zuwa inda zaka je tsangaya sai ka ga majalisi nawa kuma duka musamman lokacin da ake yin sallah ina ganin wannan da ido na sau da yawa duk lahadi ana min zan tafi min hadis sunna zan tafi total zaka gani majalisi nawa wasu ma sun riga sun yi sallama masallatai da yawa ba a tada iqama wani an sani ga masallacin a taka a je amma ba za a yi ba kawai a nan za a yi saboda a zauna a ci gaba da hira to wallahi wannan ba daidai bane kuma ba daidai bane ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in haka ne ba fa'ida a gina masallatai kowa sai ya zauna a kofar gidansu da shi da abokansa ko kowanne mai gida ya dauko ƴaƴansa su zauna a kofar gida da benci su kare shi ne su tura su kawai a yi ta sallah babu amfani wannan dan Allah ƴan uwa ku gyara a gyara to abinda nake so in faɗa shine da mun san muhimmancin zama da mata wannan majalisai da ake yi mutum ya dauko ya zauna a majalisi tun safe har dare yana gun abokansa wallahi da ba mu zauna irin wannan ba da mun zauna da iyalanmu ka zauna da matarka kai hira da niyya mai kyau sai ka samu lada a cikin wannan hirar niyyar ka kwantar mata da hankali niyyar ka sa mata kauna da soyayya waja'ala bainakum mene mawaddatan wa rahma shine asasin yin aure ka zauna a gida ba ka tafi gun abokai ba ku zauna ku yi hira ka nuna mata kauna ka tarbiyantar da ita ka nuna mata rayuwar da ya kamata ta tafi akai mai kyau yafi da ka barta da television da ita da ƴaƴan kullun yaran ba su da komai sai television ka zauna da su ku yi hira ba ka da lokaci wani ana bani labarin shan ruwa fa da azumi ya dora wa matarsa a kullun sai ta yi abincin wajen mutum 20 ba a cikin gidan za a sha ba a majalisa za a kai to a ce ya shayar da masu azumi ya samu lada wannan Allah ya bashi lada to amma irin takurawar da yake wa matar bai sha ruwa da ita ba ba ko da rana daya ya ware ko alal akalla wancan na bakin a rika kaiwa shi kuma ya zo ya sha tare da iyalinsa yana da muhimmanci shan ruwa tare da gida din nan to waɗannan abubuwan suna gyara mana gidan ya zauna daidai amma mun saba da wannan zaman na waje da zaman da kali a manta da mata da ƴaƴa ba tare da an ba su haƙƙin su ba shi yasa zaka ga al'ummomi da yawa suna da tarbiyya mu ba mu da tarbiyya ƴaƴan mu ba mu zauna da su mun ja su kusa da mu mun nuna musu ga yadda ake rayuwa ba dan wasa ba ma yi da ƴaƴan mu kowa fuskar sa ta kuntume daga shi sai ƴaƴan sa kawai shi sai dai ai masa da'a a bishi dan wasa na tsokana din nan yaro in kai wani wasa da shi sai ya dade yana jin dadi ka sa shi aiki da dadin zuciya zai maka amma ba ruwanka da shi kawai daga ya yana jin gyaran muryar ka ya juya cewa baba yanzu nan zai ce a tashi a daina kaza a daina kaza sai Allah mu sassauta to ballantana in an yi wa yara wannan mata ba sa bukatar wannan kana son ka ribaci mace da zama da ita da lafiya to wallahi ka zama mai taushi mai sanyin hali da haka ake cin ribar mata zafi kara maka matsala yake yi yawwa dan ne ba za ta ji tsoron ka ba ba tsoro suke ji ba akwai tsoron na wani bangaren ko duka ko makamancin sa amma sauran abubuwa ba wani tsoro ba wata barazana da kai mata Allah kyauta a gyara dai halaye a gyara zamantakewa wannan lokacin yayi gaba ɗaya ma to mu sake wannan wa ashiruhunna bil ma'ruf ne a dawo kanta sake insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara taimakon mu ya ba mu damar ba da waɗannan haƙoƙi ya kuma sa zamantakewar mu da iyali ta zama mai alheri mai albarka wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk